الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم شهر غوث رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya yi daidai da 28 ga watan Februari shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul anbiya. Yau za mu tashi aya ta 19.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.
Kafin mu fara ainihin tafsiri, ga wasu tambayoyi kamar haka. Allah ya ƙara wa malam ilimi da haƙuri. Salam, akarbakalla, yaya hukuncin mace ta yanka dabba? Yaya hukuncin mace ta yanka dabba? To, amsa a nan wajen ya halatta ga mace ta yanka dabba. Ba laifi ba ne don mace ta yanka dabba. Dalili kuwa, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal, mata ƴan uwa shaqiƙai ne na maza. Abinda hadisin ke nufin mata ƴan uwa shaqiƙai ne na maza, duk abinda namiji ya aikata mace ta samu ta aikata, sai dai in an samu nassin da ya ware ta. An gane ko? Idan Allah ya bada umarni ga namiji, wannan umarnin ya shafi mace, sai in an samu nassin da ya ce ban da mata. In an samu nassin da ya ware mata, to a lokacin nan sai a cire mata daga cikin umarni. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi cewa yake wa qimu salata wa atu zakata. Kaga an sa wawul jama'a, amma kuma duk da haka mata sun shiga. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. مؤمني ماذا؟ ده مؤمني ماذا؟ ساشن سو مجبن تاساشن يأمرون بالمعروف سنة أمرني ده تكاوان أيك وينهون عن المنكر سنة هني غابنكي كاغا ماذا نهني ماذا نهني ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Maza na tsaye da zakka, mata na tsaye da zakka. Wa yuti'una Allah wa rasula, maza na da'a ga Allah, mata na da'a ga Allah. To a takaice dai, annabi yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Sannan ya zo cikin sahih Bukhari hadisi daga ainihin Ubay, daga ainihin Ibn Ka'ab bin Malik, daga ainihin mahaifinsa, cewa lallai wata mata ta yanka akuya da dutse, ta yanka wani akuya da dutse, sai aka tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam game da haka. Fa amara bi akaliha, sai manzo Allah ya yi umarni a ci. Fa anan wajen mangaru guda biyu ne a kansa. Na farko, yaya hukuncin mace ta yi yanka? Gashi an bada labari a zamanin manzon Allah ga wata mata ta yi yanka. Sannan na biyu, ya halatta a yi yanka da dutse? idan an nemi wuka ba samu ba sai kuma ka dutse nan mai kaifi aka samu dutse mai kaifi wanda zai iya aiki irin na wuka sai aka yi amfani da shi aka yi yanka da shi ba matsala a kan shi to zai iya yi wakila dalilin da ya sa wannan bawan Allah ya yi tambaya a da lokacin muna yara muna jin labarin ana cewa baya halitta mata su yanka sai dai idan mace kaga dabba za ta mutu sai dai a yi sauri a je a kira anakan lahu lokacin in za a yi yanka an ɗauka ma akwai sanda ba ka doki yanka ma sai malamai ke yi za a ga in za a yanka dabba sai a ɗauki dabba a kai wa malam sai malam ya yanka sannan a dafa to a wannan lokaci malamai suna ɗan samun ainihin nama da ɗan yawa suna fatan gane lokacin da mutane suka ɗauka cewa yanka wato sai malamai to yanzu wannan zamani ya riga ya wuce mutane sun gane ba lallai sai malamai za su iya yin yanka ba to daga baya sai a koma tunanin shin mata za su iya yanka ko sai namiji kawai to shi ma ina jin zamanin ya riga ya wuce yanzu mutane sun gamsu mata suna iya yanka dabba sannan Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira malam yaya hukuncin fallayen ƙur'ani fallayen ƙur'anai da suka yaƙi yaya za a yi da su ma'ana idan fallayen ƙur'ani sun yaƙi yaya ya kamata a yi da waɗannan fallayen ƙur'ani to amsa a nan wajen idan fallayen alƙur'ani sun yaƙi abinda malamai suka ce a yi da su shine in ma a ƙona waɗannan fallayen takarda ko kuma a binne su in ma a ƙona su ko kuma a binne su an gane wannan ko akwai wata fatawa da na gani na ainihin lajina a da'ima su ma sun ba da irin wannan fatawa cewa a ƙona su ko a binne suka ce babu laifi a binne su a wuri mai tsarki amma kada a zo a binne su a wurin da ake fitsari ko a binne su a wurin da ake yin bayan gida a samu waje mai tsarki inda ba za a iya yin fitsari ba ko bayan gida a binne su a gare shi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari a cikin babu jam'il Qur'an babun rubuta Al-Qur'ani babun tattaro Al-Qur'ani a rubuta ya tabbata lallai Usman bin Affan radiyallahu an ya umurci mutane hudu daga cikin zahababban mahaddata Al-Qur'ani ya samu zahababbun mahaddata Al-Qur'ani su hudu ya umurce su da su kwafe Al-Qur'ani a kwafe Al-Qur'ani da yawa a kwafe Al-Qur'ani daga ainihin Qur'anai wanda ainihin aka tara da umurnin Abubakar radiyallahu anhu akwai Al-Qur'ani wanda yake an tara su da umurnin Abubakar ina ganin lokacin da aka yi yakin Yamama ne lokacin da aka yi yakin Yamama ya kasance an kashe musulmi da yawa an kashe mahaddata Al-Qur'ani da yawa wanda lokacin nan ba a tara Qur'ani waje ɗaya ba sai zama to mahaddata da yawa sun mutu a wannan yakin da mahaddata suka mutu sai aka ba Abubakar shawara ina ganin kamar Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu shi ya gaya ma Abubakar yace ya amiran ya Abubakar ina ganin fa wannan yakin ya tafiyar da makaranta Al-Qur'ani da yawa daga cikin masu haddin Qur'ani sun mutu a wannan yaki muna jin tsoro kada a kashe masu haddin Qur'ani da yawa ya zama to kuma a nemi Al-Qur'ani a rasa ya kamata a tattaro Al-Qur'ani a cikin littafi sai kuma daga baya a kafe shi a raba ma al'umma kada ya zama to in an kashe mahaddata Al-Qur'ani ya zama to a nemi Al-Qur'ani ba a samu ba a lokacin nan shine Abubakar radiyallahu anhu ya yi umarni a tattaro ainihin Al-Qur'ani daga cikin wanda aka rubuta a fallayen takarda da wanda aka rubuta a ƙasusuwa da wanda aka haddace su aka tattaro su gaba ɗaya duk wani sahabi wanda ya haddace Qur'ani sai da aka tattaro shi aka tambaye shi aka karanta Al-Qur'ani kowa ya tabbatar da wannan shine Al-Qur'ani da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamanin Usman sai zamanto wato an samu kira'o'i kala-kala kira'o'i kala-kala karatu daban-daban to shine sai ainihin sahabbai suka ba Usman shawara cewa ba kira'o'i ba sun yawa an je wani yaki idan a wannan yakin sai ya kasance idan wani yana kira'a sai wani ya ce ba haka bane in wani yana kira'a sai wani ya ce ba haka bane saboda haka sai aka ba Usman shawara ka riki sahabban manzon Allah kafin sabani ya kama su shine Usman yasa aka tattaro Qur'ani asalin Qur'ani wanda yake da ruwaya mutawatir ba wanda yake da isnadi na kabaru ahad ba akwai wanda yake da isnadi ahad to wannan isnadi ahad din su ne wasu daga cikin sahabbai wanda suka haddace wani kuwa wasu kira'o'i wanda wasu daga cikin kira'o'in ma an shafe su wasu daga cikin kira'o'in ba su zo mutawatirai ba to sai zamanto su din nan suna yin kira'a da shi to sai Usman ya sa duk mutumin da yake da kira'a wanda ba kira'a mutawatir ba aka ainihin karbi ainihin Qur'ani shi sai aka tabbatar da kira'o'i wanda suka zo mutawatir an gano wannan ko dan kira'o'in da suka zo mutawatir su ne ainihin Qur'ani a lokacin nan Usman ya sa aka tattaro waɗannan kira'o'i aka tattaro sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna musu sahabban annabi da yawa suka tabbatar da wannan al'amari to bayan Usman ya gama rubutawa sannan kuma an yi bincike gaba daya waɗannan su ne kira'o'i mutawatirai sai Usman ya aika ya sanya aka kwafe waɗannan kira'o'in mutawatirai din da aka kwafe su sai aka raba su zuwa ƙasashen duniya sai Usman ya aika su zuwa ga sassanin duniya kowanne aka aika musu da kwafi-kwafi sai Usman ya yi umarni da ainihin sauran Qur'ani wanda ba mutawatirai ba Usman ya ce a ƙona su gaba ɗaya sai Usman ya sa aka ƙona kuma an ƙona su a gaban manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya inkari to da wannan ne malamai suka kafa hujja akan halaccin idan mutum ya ga fallon Qur'ani maimakon a bar shi ya wulakanta to ana iya binne shi ko a kone shi a gane ko Allahu a'lam to malam mu ɗaliban Al-Qur'ani ne wani lokaci muna tilawan Al-Qur'ani alhalin a wurin da muke tilawa akwai audio mai sauti na kira'an Qur'ani mu muna nan muna yin namu tilawa sannan ga wani audio yana tashi mai sautin tilawan Al-Qur'ani yaya hukuncin tilawan mu a cikin wannan hali to abin da yake faruwa idan ya zama to audio din an buɗe sautin shi sosai ya zama sautin ya yi sama sosai to baya halatta kuna karatu alhali ga wannan audio da sauti wanda yake ya yi sama amma idan sautin baya daukar hankula sautin baya kawo tashwishi babu laifi ainihin abin babu laifi don kun yi karatun ku daban da wannan sautin idan kuma zai yiwu a kashe wannan audiyon shi ya fi alkhairi an gane ku in ko ba za a kashe ba to abin da ya kamata a duba shi ne shin an buɗe sautin ya yi yawa wanda zai iya daukar hankulan mutane in ba a buɗe sautin ya yi yawa ba babu matsala insha Allah za a iya karantawa to Allah gafarta malam Allah ya ƙara wa malam Allah ya ƙara maka lafiya da basira amin malam yaya hukuncin tawassuli da alfarman annabi a ce ya Allah muna tawassuli da alfarman annabi ka biya mana buƙatarmu ya Allah muna tawassuli da darajar annabi ka biya mana buƙatarmu ya halatta ko bai halatta ba shine yake cewa naji wani malami ya ce shirka ne yin haka. To yaya hukuncin yin tawassuli da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah ina cikin tsananin rayuwa, ya Allah ina da bukata, dan darajar manzon Allah ka biya min bukata. Shin ya halatta ko ya saba ma shari'a yin haka? An gane? Shin manzon Allah ba shi da darajar ne? To tunda yana da daraja, menene laifin in na ce ya Allah ka biya min bukata dan darajar manzon Allah? Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da alfarma ne a wajen Allah? Menene laifin idan na ce ya Allah dan alfarman annabi kamar kaza? To amsa a nan wajen duk duniya gaba daya babu wanda yake da daraja ko alfarma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine biyayyen halitta alal itlaq. Babu wani sabanin da malamai suka yi cewa a duniya gaba daya babu wani manzon da Allah ya taba aikowa da yake da daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma kuma kasancewar manzon Allah ya fi kowa daraja shine dalilin da yasa ya halarta a yi tawassuli da darajarsa? Mun riga mun yarda manzo Allah ya fi kowa daraja. Tun da ya fi kowa daraja, ya halarta a yi tawassuli da darajarsa? Amsa a nan wajen shine kasancewar manzo Allah ya fi kowa daraja wani abu ne daban. Sannan kasancewar ya halarta a yi tawassuli da darajar manzo Allah wani abu ne daban. An gane wannan ko? Menene taya muka san cewa annabi ya fi kowa daraja? Mun samu nassi ne na Alkur'ani da nassi na hadisai da suka tabbatar mana manzo Allah ya fi kowa daraja. Tunda har ga mun samu nassoshi da suka tabbatar annabi ya fi kowa daraja, to haka muke so mu samu nassoshi da suka halatta mana yin tawassuli da darajar manzo Allah. Domin addinin musulunci wato ana gina shi ne akan dalili, ba wai ana gina shi ne bane ka akan san rai da kwakwalwa da tunaninka. An gane wannan ko? Saboda dalilin da yasa muka ce baya halatta a yi tawassuli da darajar manzon Allah shine babu nassi akan haka. Da akwai nassi, mu ne farkon wanda za mu bi kauya zuwa ga haka. An gane ko? Allah ta'ala yakan yawaita tambayar mutane in za su gina wani hukunci na addini, sai Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ka ce musu ku zo da hujjojinku in har da gaske kuke. To mu ma nan muna cewa masu cewa ya halatta a yi tawassuli da darajar manzo Allah, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku zo da hujjojinku in kun kasance masu gaskiya. Shin wannan kalma na hatu burhanakum in kuntum sadiqin bai zama dalili ba ga kuma rashi ga masu cewa manzon Allah bai yi wa ba hujja bane, waye hana? Shin wannan bai zama hujja na rusa wannan ka'ida ba? Wannan ya zama hujja na rusa ka'idar, wai manzon Allah bai yi abu ba hujja bane, waye hana? Manzon Allah bai yi tawassuli da darajar wani ba, ba hujja bane, waye hana? Sai mu ce Allah ta'ala shi ya hana. Saboda Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ka ce musu ku kawo hujjanku in har kuna yi da gaske ne. Duk wani abin da za a yi shi da sunan addini ana buƙata ku kawo hujja, ba a so a gina hukunci da ka. Da a ce ya halatta a gina hukunci da ka, da babu dalilin ma da za a aiko manzon Allah. An gane ku? Da kowa kawai in an tambaye shi kan hukuncin addini kawai sai ya halatta. Na ce me yasa ka halatta? Sai ce kasancewar manzon Allah da yau ba hujja bane, waye hana? An gane wannan ko? Sannan sai ga wata aya inda Allah ta'ala ke cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah. Shin ko suna da wasu abokan tarayya ne na Allah da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai yi izini ba? Shin Allah ne ya izini ku shar'anta? In an ce shar'antawa shine ku wajabta ko ku mustahabbantar ko ku haramta. Babu wanda ya isa ya wajabta sai Allah, babu wanda ya isa ya mustahabbantar sai Allah, babu wanda ya isa ya haramta sai Allah. Shine am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah shin ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai izini ba kenan kafin a shar'anta wani abu na addini sai da izinin wa sai da izinin Allah shin Allah ya bada izini a yi tawassuli da ainihin darajar wani a'a sannan a wata aya Allah ta'ala na cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun shin zai yu mu sanya musulmi kamar kafirai a ce da musulmi da kafirai hukuncin su daya mu ce yanda musulmi zai shiga aljanna haka shi ma kafiri zai shiga aljanna shin za mu sanya musulmi kamar kafirai wajen hukunci malakum kaifa tahkumun me yasa ne ku ya kuke hukunci ne me yasa kuke hukunci da kani amalakum kitabun fihi tadrusun shin ko kuna da littafi ne da kuke karantawa wanda ya halatta muku hakan kenan baya halatta mutum ya halatta abu da kanshi sai yana da me sai yana da me amalakum kitabun fihi tadrusun sai yana da me littafi shin ku da kuke cewa almuslimuna kal muslimun shin kuna da littafin da kuke karantawa ne wanda ya halatta muku haka amalakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takayyarun wanda a cikin littafin a cikin sa akwai abu da kuka zaba shin kuna da littafin da kuka karanta wanda littafin ne ya halatta muku haka ashe duk wani abu na addini dole sai ya zamanto akwai littafi wanda ya halatta maka wannan ko ya wajabta maka wannan ko ya musahabbantar maka ko ya haramta maka baya halatta mutum ya gina hukunci da ka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rasul duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan na ibada na addini wanda baya cikin sa an yi mai an mayar masa a cikin wata ruwaya ta muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rasul duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda baya cikin umurnin mu an mayar masa to a ina aka samu umurni na cewa a yi tawassuli da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ka samu akwai umurni babu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man fada biki amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya dakilar da shi dangantakar shi baya kai shi gaba idan aikin mutum ya dakilar da shi to dangantakar shi kasancewar shi dan annabi ko jikan annabi ko dan malam ko jikan malam baya kai shi gaba kenan kada ka yadda aikin ka ya dakilar da kai kenan menene ake so ga mutum ya ringa neman tawassuli da shi eh menene ake bukata mutum ya ringa neman tawassuli da shi ka nemi tawassuli da darajar wani ko ka nemi tawassuli da aikin ka da aikin ka ko duk wanda aikin shi ya dakilar da shi mutum ya ki tsayawa yayin aiki shine shirka shine bid'a shine saban Allah da zaran yayi laifi sai ya Allah dan darajar manzon Allah ka gafarta mu an gane wannan ko zai je yayi bokanci zai je yayi tsafi zai je yayi luwadi sai ce ya Allah dan darajar annabi ka gafarta mu kenan ya labe da darajar mahaifinsa ko ya labe da darajar manzon Allah an gane zai yi ta aikata saban Allah an gane wannan me ya kamata ya aikata yayi ya Allah dan aikin da nake yi mai kyau ka taimake ni ya Allah ka biya mun bukata saboda yawan nake filin da nake yi da dare ya Allah ka biya mun bukata saboda yawan biyayyar da nake ma iyaye na ya Allah ka biya mun bukata saboda yawan karatun alqur'ani da nake yi kaga anan wajen kana da wani aiki da ka rike wanda da shi kake tawassuli amma baka da wani aikin da ka rike sai ka rike darajar wani an gane wannan ko wato misali yanzu lokacin jarabawa yayi kakiyin jaraba kakiyin karatu sai ka ce ba zan yi karatu ba na dogara da darajar mahaifina saboda mahaifina shine mai makin din wayek shine shugaban masu makin wayek shin yaya na kyauta ma kaina ya kamata in dogara da darajar wani ko ya kamata in tsaya in dage da aikin alkhairi wanda aikin alkhairin nan zai zama sababin shiga na aljanna kamar yadda Allah ke cewa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا duk wanda ya kasance yana kaunan haduwa da ubangiji shi lami ladiya to ya aikata aiki mai kyau kada ya hada Allah da ubangiji wajen bauta duk mutumin da yake so ya gaba da ubangiji lami ladiya kada ya yi tawassuli da darajar wani ya tsaya ya aikata aiki mai kyau an gane wannan ko kada kuma ya shirka da ubangiji wajen bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da biyarsa Fatima radiyallahu anha shugaban matan aljanna yana cewa ya Fatima bintu Muhammadin salini bi mali ma shi iti la ubuni anki minal lahi shay'a ya ce Fatima biyar Muhammadu ki tambaye ni duk abin da kike so daga cikin dukiyana zan baki duk wani abu a nan duniya ki tambaye ni gurgurdan iko na zan baki amma kuma la ubuni anki minal lahi shay'a ba na iya kare ki daga azaban Allah in baki biyayya ga Allah ba kada ki zo ki dogara cewa ni ne mahaifinki ni annabi ne ki tsaya ki yi aiki mai kyau a'a ki tsaya ki yi aiki mai kyau ki yi tawassuli da aikinki mai kyau sai Allah ya biya miki bukatanki ina fatan gane wannan to wannan shine dalili wanda ya nuna mana kenan cewa ba a yi tawassuli da me da darajar wani inda ana tawassuli da darajar wani da mun gane shi sannan kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu suke kafa hujja da shi suna kafa hujja da shi akan halaccin yin tawassuli da darajar manzon Allah suna cewa annabi yana cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim ku yi tawassuli da daraja na domin lallai daraja na a wajen Allah mai girma ne kaga wannan hadisi da ya inganta da shikenan da ya yanke duk wani jayayya ko ba gaba da ya zama to hujja mai karfi wanda yake halatta yin tawassuli da daraja sai zaman to an ce hadisi ne wanda yake ba shi ma da asali hadisi ne wanda yake la asala lahu inda ulama'il hadisi ba shi da asali a wajen malaman hadisi bai tabbata ba an fahimci wannan ko to zo da ka bai tabbata ba sai ba maza insha Allah sai ujibu an zalik an kare am ce wanda aka yi tawassuli cewa kai shin tawassuli ya hukuncin hukuncin tawassuli da zatin annabi bai halatta ba to amma kuma idan mutum yayi tawassuli a hukunci da yin tawassuli da darajar annabi ya halatta ko bai halatta ba shine hukunci yin tawassuli da darajar manzon Allah wato bai inganta ba amma idan mutum yayi ya fita musulunci idan mutum yayi ya shirka to ba shirka bane shi dan wani mai tambaya ce wani malami ya ce yin tawassuli da darajar wani shirka ne a yin tawassuli da darajar wani bai halatta ba haramun ne amma bai kai ga shirka ba in an samu wani malami ya yi tawassuli ko wani gama gari ko wani jahili ya yi tawassuli da darajar annabi sai dai ka bai gyara amma har yanzu yana cikin da'ira ta musulunci gayan abin da ya aikata kawai ya aikata bid'a na fasan gani to kila wani ya ce to malam in ka ce tawassuli da darajar wani bai halarta ba ai ga babban malami mujaddadi Shehu Dan Fodiyo a cikin Ihya'us Sunna yana yawan ambaton Allahumma waffiqna litiba'i sunnati nabiyyina bijahihi indaka ya Allah ka datar da mu ga bin sunnar annabinmu saboda darajar shi a wajenka saboda alfarman shi a wajenka an gani sai mu ce anan wajen Shehu Dan Fodiyo kowa ya san babban malami ne ko malamin sunna ne yana daga cikin ulama rabbaniyun Allah ta'ala ya gafarta masa amma kamar yadda kowa ya sani babu wani malami ta kusa ko nesa wanda yake da isma wanda za a ce duk abin da yake aikatawa da sunan addini babu kuskure a cikinsa babu shi duk duniya gaba daya mutum daya ne kawai kilo wanda duk abin da ya aikata da sunan addini baya buƙatar gyara amma in ba shi ba Shehu Dan Fodiyo ne Ibn Taymiyya ne Ibn Qayyim ne Albani ne Nasiruddin ha kowa ne shi duk wani malami duk darajar sa zai iya dacewa zai iya kuskure an gane Shehu Dan Fodiyo ya tasirantu da ainihin sufaye da karance karancen wasu littafansu sai ya dauko wannan matsala din amma da shehu dan godiyo ya gani ko ya samu hujjoji a wajen malamai cewa bai halatta ba da ya bar shi domin shehu dan godiyo mutum ne mai neman gaskiya an ga tana fatan gane wannan saboda haka kasancewar shehu dan godiyo ya aikata baya zamantowa da ni an gani Allah ta'ala bai ce in kuna jayayya cikin addini kuma yar da jayayya zuwa ga shehu dan godiyo ba fa in tanaza'atu fi din fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila bi ila Allah wa Rasul in kuna jayayya cikin addini wane ne zai yanke muku gargama Allah da manzo so din wani yace ga shehu dan godiyo yayi tawassuli da alfarma gashi kuma malam wane yace bai halarta ba sai ce mu duba su bi da kai magana wane ne nassin Qur'ani ko hadisi ya goyi bayan shi shine a takaice dai wannan magana da ya fito daga bakin shehu dan godiyo kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa to sai ci gaba daga inda muka tsaya Allah ta'ala yana cewa walahu man fi samawati wal ard Allah shi ke da duk wanda ke sammai da sassai dinna Allah ne kenan duk halittu da suke sammai da sassai duk halittun Allah ne wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa inda suke wajen Allah su mala'iku ba sa yin girman kai daga bautarsa wa la yastakbirun kuma ba sa gajiyawa daga bautar Allah da mutanen duniya gaba ɗaya za su yi tawaye su ce ba za su bauta ma Allah ba to Allah ta'ala yana da wanda har abada suna cikin bautar shi Allah ta'ala yana da halittu wanda kullum suna cikin bautar Allah ba sa gajiyawa a gani fa in yakfur biha haula fa qad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hada Allah wa bihudahu muhtadi an gane wannan ko saka Allah ta'ala yana gaya mana cewa abinda ke sammai da sassai gaba ɗaya na Allah ne saboda haka waɗanda ke wajen Allah su mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba sa yin girman kai game da bautarsa kullum suna cikin bautar Allah kuma sun kankan da kansu wajen yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sannan wala yastakbiruna ba sa gajiya daga bautan Allah yusabbihuna al-layla
yusabbihuna al-layla wan-naha la yaftur
sannan suna tsarkake Allah dare da yini ba sa yankewa su mala'iku da dare da yini gaba ɗaya suna cikin tasbihi kullum cikin tasbihi suke ciki ba sa yankewa amma mu mutane ba muna yankewa dan adam zai yi tasbihi na wasu lokuta dole ya gaci a gane wannan ku dan adam yana bauta ma Allah na wasu lokuta ya gaci amma mala'iku Allah ya riga ya halicce su kullum suna cikin biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala kenan da mutanen duniya za su ce sun daina bautar Allah wannan ba zai cutar da Allah da komai ba an gane wannan ku to menene ya sanya Allah ta'ala ya wannan magana walahu man fi samawati wal ard wato Allah shi kadai yake da duk abin da ke cikin samai da sassai nashi ne abinda Allah yake nuna mana shine mutanen da ke ganin cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ko mala'iku matan Allah ne Allah subhanahu wata'ala yana da mata wanda ya aura wa iyyabilla ko Allah yana da ƴaƴa sai Allah yake cewa duk waɗanda ke sammai da sassai gaba ɗaya bayin Allah ne Allah ne ya halicce su tunda ko Allah ne ya halicce su yaya za a yi a kira mala'iku ƴaƴan Allah yaya za a yi a kira mala'iku matan Allah zai yi sai Allah ce ba ƴaƴan Allah bane su ba matan Allah bane su su halittar Allah ne mala'iku bayin Allah ne mala'iku suna bauta ma Allah dare da yini ba sa gajiya yaya za a yi kace matar Allah ta rinka bauta ma Allah dare da yini yaya za ka yi kace ƴaƴan Allah ta rinka bauta ma Allah ai ƴaƴan Allah suna da siffa irin na Allah in dai Allah yana da ƴaƴa to zai zama to ƴaƴan ba mutane bane su ƴaƴan ba mala'iku bane su ƴaƴan ba aljanu bane su ma zai zama to ƴaƴan suna da siffa ne irin na Allah tunda suna da siffa irin na Allah ba za su bauta ma Allah ba sai dai su ma rinka bauta musu in an ce Allah yana da mata to ba zai yi matar Allah ta zama to dan adam ba ko kuma ainihin ka zama to aljanu ko abin da ya kamar da wannan dole ne zai zama to tana da siffa irin na Allah ana da wannan gobe to saboda haka duk abin da ka gani a sambai da kasai babu wanda ya cancanta ya zama dan Allah ballantana ya zama to matar Allah wannan dawo sai kuma kace mala'iku ba sai mutum mala'ikun da suke tare da Allah bayin Allah ne la yastabiruna an ibadati ba sa yin girman kai ga bautan Allah kenan ba su cancanta su zama to matan Allah ba ko ƴaƴan Allah wala yastahbiru ko ba sa gajiyawa yusabbihuna al-laila wa an-nahar la yasrur suna yin tasbihi dare da yini ba sa yin cewa na'am
ani tafadu alihatan min al-aqbihum yunshirun
na'am sai ce ani tafadu alihatan min al-ard hum yunshirun shin sun yi alloli ne daga ƙasa wanda allolin nan suna tayar da matattu shin su kafiran Makka sun riƙe alloli ne a doron ƙasa wanda allolin nan suna tayar da matattu ka tambaye su ya Rasulullah na'am
law kana fihima alihatu illallahu lafasadata فسبحان الله رب العرش عما يصفون
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا دا يا كفنشي أشكن سمي لك السي أقول ألو لي بند ألا دا سمي لك السي قبال إذن الله لأشي أشكن سمي لك السي أقول ألو لي بند ألا تو دا سمي لك السي إذن الله لأشي أنقال ونقول wannan yana daga cikin dalili na hankali Allah ya motsar da ainihin tunanin ku ne ku yadda cewa lalle Allah fa abun bauta ne shi kadai an gano wannan ko domin da a ce akwai alloli da yawa banda Allah da sambai da kasai gaba ɗaya sun tarwatse saboda idan Allah subhanahu wataala ya ce ayi ruwa to shi kuma ɗaya Allah ba mu san sunan shi ba zai ce kada ayi ruwa shigo ɗaya Allah zai ce a yi ruwa kada a yi ruwa wannan ya ce a yi ruwa wannan ya ce kada a yi wannan ya ce duk guda biyun ya faru to yanzu umarnin wa za a bi idan ruwan ya sauka an fi umarnin wannan Allah ne idan ruwan ya ci sauka to wancan Allah ya zama gajiyayye an gano wa wannan Allah ya ba da umarni a yi ruwa sai ga ruwa ya sauka ɗaya Allah ya ce kada a yi ruwa sai gashi an yi ruwa to wannan wanda ya ce kada a yi ruwa sai aka yi ruwan shin mai cikakken iko ne ko gajiyayye gajiyayye ne shi inda yana da cikakken iko idan wannan Allah ya ce kada a yi wannan Allah ya ce a yi ruwa shi kuma ya ce kada a yi to ruwan ba zai sauka ba sai ya zama to ya ce kada a yi ruwa sai kuma ga ruwa ya sauka shi kuma wannan sai ya ce duk guda biyun su faru idan guda biyun sun faru yaya kenan ga ruwa zai sauka sai ruwan ya ki sauka ga ruwa zai sauka sai ya ki sauka to yanzu yaya za a yi shin duniya za ta zauna lafiya Allah ta'ala ya ce a halicci ɗan adam sai wannan ce sai wannan ɗaya Allah sai ya ce kada a halicce shi an gane wannan ko to idan wannan ya ba da umarni wannan kuma yake kaza to yaya duniya zai kasance duniya zai kasance cikin tashin hankali kullum babu zaman lafiya ina ba ta gane wannan zai zama to duniya yana cikin rikici da kuma rikicewa gaba ɗaya babu zaman lafiya to kaga wannan a hankalce ba zai yiwu a ce duniya ya zama to akwai alloli da yawa ba saboda wannan Allah zai ba da umarni wancan Allah kuma ya ce a idan wannan Allah ya ba da umarni wannan ya ce a zai zama to alloli guda biyu suna yaki da juna idan ya zama to alloli guda biyu suna yaki da juna to zai zama to arin duniya gaba ɗaya zai warkace shine abin da Allah ya gaya mana a wata sura inda Allah ke cewa mattakazallahu min waladin wama kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahi bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun Allah yake mattakazallahu min waladin Allah samson bai riki da ba wama kana ma'ahu min ila sannan Allah ba shi da wani abun bauta tare da shi Allah ba shi da wani abun bauta wanda mutum zai yanka dabba da sunan shi idan mutum ya yanka dabba da sunan wani Allah ya yi shirka Allah ba shi da wani abun bauta wanda mutum zai yi alwashi da sunan shi cewa ya Allah in nake jarabawa zan yanka rago da sunanka Allah shi kadai ake alwashi da sunansa Allah shi kadai ake neman tsari da shi Allah shi kadai ake neman agaji da shi Allah shi kadai ake neman halaltawa da haramtawa a wajensa Allah shi kadai ake sujada a gare shi shine ma'ana wa ma kana ma'ahu min ila Allah ba shi da abun bauta tare da shi idan lalle da a ce Allah yana da abun bauta tare da shi la zahaba kullu ilahi bima khalaqa da kowane Allah ya tafi da abin da ya halitta sai wannan Allah din sai ce to shi Allah gabas ne da abin da ya shafi gabas ya kwashi wannan ce shi Allah yamma ne da abin da ya shafi yamma shi ya kwashi kowane Allah yana da iko akan wani bangare bai da iko akan wani bangare shine idan la zahaba kullu ilahi bima khalaqa in an ce akwai alloli da yawa akwai Allah gabas akwai Allah yamma akwai Allah kudu akwai Allah arewa me zai faru zai zamanto wannan Allah yana da iko akan gabas ne kawai bai da iko akan me yamma wannan Allah yana da iko akan kudu bai da iko akan arewa wannan Allah yana da iko akan waje kaza bai da iko akan waje kaza to idan ya zamanto yana da iko akan wani bangare bai da iko akan wani bangare ya cancanta a kira shi Allah domin Allah ta'ala shi muqtadir ne Allah bai cikakken iko ne an gane wannan ayi inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai cikakken iko ne akan komai babu wani abu da ke gagaran Allah an gane babu wani abu wanda za a ce ya fi karfin Allah subhanahu wata'ala to idan ya zamanto akwai bangaren da ya fi karfin Allah shugaban Najeriya yanzu Niger ya fi karfin shi shugaban Niger yanzu Sudan ya fi karfin shi shugabancin shi ya taƙaita ne kawai a Najeriya kuma zai iya yiwuwa a Najeriya ma shugaban Najeriya zai iya yiwuwa akwai wani abin da yake so ya zartar a ƙasar Najeriya sai 'yan Najeriya su hana shi yana so ya zartar da wani abu sai 'yan majalisa su ce ba su yarda ba kaga anan wajen 'yan majalisa sun rage wa shugaban ƙasa ƙarfin iko ina fatan gane wannan to kaga a tsarin demokradiyya in dai babu cin hanci da rashawa 'yan majalisa suna da ƙarfi sosai wanda idan shugaban ƙasa ya kawo bill sai 'yan majalisa sai su 'yan majalisa suka ga cewa wannan bill din bai yi ba suna iya cewa ba su yarda ba na ba san gane wannan kuna ganin shugaban America wannan Trump din nan shi da zafin kanshi da kuma ƙarancin tunanin shi da rashin hankalin shi ya je cikin majalisarsa ya kawo bill sun masa ihu an gane wannan ya kawo bill ba su yarda da bill din ba sun masa ihu to anan waje yanzu Trump yana da cikakken iko kasancewar ƙasar America suna da ƙarancin cin hanci da rashawa fiye da 'yan Najeriya da saboda haka shugaban ƙasa zai iya kawo wani bill yana so a sanya hannu akan bill din a ce ba a yarda ba kuma dole ya yi haƙuri to in ya kasance wato Allah yana son ya zartar da wani abu sai ya zama akwai wanda zai taka masa birki to bai cika a kira shi Allah ba kuma bai cancanta a bauta masa ba domin Allah subhanahu wata'ala mai cikakken iko ne wanda baya buƙatar komai a wajen kowa sannan baya buƙatar sannan ko duk halittu gaba ɗaya suna buƙata ne zuwa gare shi an fahimci wannan ko idan la zahaba kullu ilahi bima khalaqa inda a ce akwai alloli da yawa da kowane Allah zai tafi da yayi da abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd kuma sashe da tashi daga cikin alloli wani ya fitar kun wani in ana bugawa ana yaki tsakanin allolin wata rana wannan allan zai rinjayi wannan allan to idan ya zama to a cikin allolin dai ya rinjayi daya to wane ne ya tantanta kira shi Allah kenan wane ne bai cikakken iko waye mai rauni kaga mai rinjaye shi ne mai iko wanda aka rinjaya ba Allah bane shi ma bawa ne yanzu ya koma karkashin wancan Allah din an gane wannan ko to kaga wannan aya ya nuna mana a fili cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta sai Allah yake subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke siffantawa suna siffantawa suna jingina ma Allah mata suna jingina ma Allah da wannan kuskure karkashin wannan aya subhanallahi amma yasifun da kuma ayar da muka karanta dazu subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi game da abin da suke siffantawa to yanzu kaga cewa da yayi sarki ya tabbata ga Allah game da barin duk abin da suke siffantawa kenan wannan aya ya ba mu kaida duk wani abu wanda wani mutum zai siffanta game da Allah wanda ba Allah da ya gaya masa ba sarki ya tabbata ga Allah game da shi imana babu ruwan Allah Allah ya tsarkaka daga gare shi kenan baya halarta haka nan kawai mutum ya kirkiro wani sifa ya jingina zuwa ga Allah ina fatan gane wannan idan ka ce Allah yana da da shin Allah ne ya gaya ma yana da da Allah ne ya siffanta kanshi da da in ka ce Allah yana da mata shin Allah ne ya siffanta kanshi da mata ya kamata in zaka siffanta Allah ya zama to Allah ne da kanshi ya siffanta kanshi an gane wannan saboda Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya game da abin da suke siffantawa imana babu ruwan Allah Allah ya tsarkaka daga abin da suke siffanta Allah da shi amma kuma wassalamun ala al-mursalin amma aminci ya tabbata ga manzanni me yasa Allah yake aminci ya tabbata ga manzanni duk abin da manzon Allah ya faɗa game da Allah gaskiya ne idan manzon Allah ya siffanta mana Allah to wannan abin da manzon Allah ya faɗa game da Allah na wannan sifa gaskiya ne idan wani mutum ya siffanta mana Allah ba sai mu tambaye shi wane ne ya gaya maka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya daga farin abin da suke siffantawa amma kuma wassalamun ala al-mursalin aminci ya tabbata ga manzanni kenan duk abin da manzon Allah ya faɗa game da Allah na sifa aminci ya tabbata gare shi walhamdulillahi rabbil alamin to yanzu idan manzon Allah ya ce mana Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi za mu tsaya jayayya za mu tsaya tawili idan Allah ya siffanta kanshi da kanshi ya ce mana Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna thumma stawa 'ala al-'arsh ubangiji shine wanda ya daga kasa ubangiji shine wanda ya daga sama ba tare da wani jinshiki da kuke gani ba fa annan kuma ya daidaita kan al-'arsh shin wane ne ya siffanta kanshi da daidaituwa kan al-'arsh Allah anan za mu yadda da abinda Allah ya siffanta kanshi ko ba za mu yadda ba shin da wani mutum ne wanda ba da a ce ba Allah bane da ba Allah bane ya siffanta kanshi da daidaituwa kan al'arshi mu dauka wani malami ne ko mu dauka wani shehi ne yace Allah yana saman al'arshi amma Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba za mu yadda kenan mu ahlus sunna muna gina hukuncin mu ne kai tsaye daga ina daga nassi na alqur'ani da bayani na biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunna kafin su siffanta Allah wato sai sun jira Allah da kanshi ya siffanta kanshi ko kuma manzon Allah ya siffanta mana Allah amma duk wani mutumin da yake so ya siffanta Allah sabanin abinda Allah ya siffanta a cikin Qur'ani kuma sabanin abinda manzon Allah ya siffanta a cikin hadisi wannan ba za mu saurare shi ba saboda menene ya kawo wani sifa sabanin abinda Allah ya faɗa idan muna so mu san sunayen Allah muna so mu san sifofin Allah ta ina za mu iya gane sunayen Allah da sifofin sa za mu iya gane wani kowa ta cikin Qur'ani da sunna a cikin mu gaba ɗaya babu wanda ya taba ganin Allah subhanahu wataala tunda babu wanda ya taba ganin Allah in an ce ka siffanta Allah ya za ka yi ka siffanta shi imamu la baqurdi ba ibn rusul yana cewa wa shibhu la yashibu fi man la yura wa zaka wahamu fi uquli wasira yace kamancece ne ya kamantawa baya inganta ga wanda ba a gani shi tunda ba a ganin Allah a nan duniya ba zai yi ka iya siffanta shi ba to idan muna jayayya game da siffan Allah wani yace Allah ya daidaita akan al'arshi wani yace bai daidaita ba wani ya ce Allah yana saukowa saman duniya saukowa irin nashi ba irin na halitta ba wani ya ce Allah baya saukowa wani ya ce Allah subhanahu wataala yana da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba wani ya ce Allah ba shi da shi wani ya ce ana ganin Allah gobe kiyama wani ya ce ba a gani to yanzu wane ne zai raba mana gardama wa maktalastu fihi min shay'in duk wani sabanin da kuka yi kowane irin sabani ne hukuncin nan yana nan zuwa ga Allah fa in ta naga a tun fi shaifin faru duhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya kan kowane abu ne to ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa subhanallahi amma yasifun sarki ya tafata ga Allah daga barin abin da suke siffantawa an ba a gane wannan aiki saboda haka أمي تخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب الأرش أما يسكون أركي يا تفتك الله أبنجد الأرش لقبر السك أبن السكي سفر الله نعم لا يسأل
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
الله تعالى باء تنبينش أبن دي أيكتها أما سمتاني أنا تنبينش Allah yana aikata abin da ya ga dama. Wa rabbuka yaf'alu ma yakhluqu ma yasha'u wa yaftar. Ma kana lahumul khiyara. Allah shi ne fa'alu lima yuri. An gane wannan ko? To Allah ta'ala ba a tambayar shi abin da ya aikata. Amma su mutane ana tambayar su. In Allah ya so yanzu, Allah yana iya daukar ran mutane. Idan Allah ya dauki ran mutane ba a tambayar Allah saboda me? Amma da wani mutum zai zo da bijiga yanzu. Kawai ya harba wani mutum sai an tambaye shi me ya maka ko wanda da ka harbe me yayi ka harbe shi amma ga mutum yana zaune kawai sai Allah ya dauki ransa kace Allah sarki wani ya rabu Allah ya dauki kayansa ko ba magana a zargi Allah sai Allah me na ma ka dauki ran dana ko ya Allah me miji na yayi ya Allah me yasa kamun kaza wannan tambayar shi kanshi zai biyu ba a tambayan Allah abin da ya aikata inna lillahi ma aqada wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal taqati Allah shike da abin da zai karba kuma shike da abin da zai bayar kowanne abu a wajen Allah yana da ajali wanda Allah ya sanya duk wani halitta a duniya yana da expiring date to haka idan expiring date ya zo fal tasbir wal taqati sai kai hakuri ka nemi lada a wajen Allah idan kana cikin zaman lafiya da matarka kuna cikin matsal soyayya hankalinku a kwance wata rana kawai sai Allah ya ɗauki ranka kada ka yi tabbata ka yi haƙuri dama Allah ta'ala ya gaya maka cewa wannan mata taka wato ya aura ma ita ne zuwa ga wani lokaci idan wannan lokaci ya yi Allah ta'ala na iya ɗauke ta shine ma'ana kowane abu a wajen Allah yana da ajali wanda aka ambata saboda haka ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah kada ka tsaya sambata kada ka tsaya maganganun banza ka zo ka faɗa cikin halaka ce an gane wannan ko Allah ta'ala ba a tambayan shi abin da ya aikata amma su mutane ana tambayan su an gane ko na'am
an ittakhadhu min dunihi آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم محرمون.
فأنت شيء من لوكتش يا أيها زامو تيامين إن شاء الله زامو تيكا بدا جديد مكفين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.